نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجيني درسين أريئكم akaratun bulugul maram da muke gabatarwa littafin Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Muna cikin kitabun nikah, muna karanta ahadithu fi nikah, kuma yau za mu karanta hadisi na 11 shi kadai insha Allah. Shi wannan hadisi na 11 yana dauke da bayani akan yaya ta daura aure. Wa an Amir bin Abdullah bin Zubair, an karbo hadisin daga Amir dan Abdullah bin Zubair. An abihi, ya karbo hadisin daga mahaifinsa, mahaifinsa sahabin manzon Allah ne, shine Abdullah ibn Zubair bin Al-Awwal. Da Abdullah ibn Zubair da mahaifinsa Az-Zubair bin Al-Awwam dukkan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala, manzon Allah yace, a'linu an-nikaha, ku yayata al-amarin aure. Rawahu Ahmad. Al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi, kuma wannan lafazi da yazo cikin bulughul maram lafazin al-musnad ne na al-Imam Ahmad, wa sahhahahu al-Hakim, kuma al-Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisi, yana kitabul mustadrak ala sahihain, hadisi na 2748. Al-Imam al-Hakim yace hadha hadisun sahihul isnadi. Ibn Hajar al-Asqalani da ya kawo hadisin nan yace al-Imam al-Hakim ya inganta shi, wannan kalmar da ya faɗa ita kanta tabbatarwa ne game da ingancin wannan hadisin, saboda shi Ibn Hajar shi ma malamin hadisi ne. Idan kaga Ibn Hajar ya ce wani malami ya inganta hadisi, to kamar yana tabbatarwa ne. Baya ga haka ma idan ka dubi littafin sa Fathul Bari, sharhin sahihul Bukhari, wa mujallad na 9 shafin 185, ya bayyana tabbas wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah. Kuma hadisin yana al-Mu'jam al-Awsat na al-Imam al-Tabarani, hadisi na 2145. Daga cikin wadanda suka ce hadisin yana da kyau akwai al-Imam al-Suyuti rahimahullah a littafinsa al-Jami'u al-Saghir, hadisi na 1197. Saboda haka hadisin yana sahihu jami'i sahir hadisi na 72 yana irwa'ul galim hadisi na 993 da wannan hadisin ya tabbata ingantacce daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'linun nikaha uyaya ta al'amarin aure idan aka ce a'linun nikaha uyaya ta al'amarin aure wannan kalmar ta zo da lafuzza daban-daban akwai riwaya da aka samu ta al-imam Dailami a kitabul firdaus بمعثور الخطاب حديث ندريك دا 30 دبيار لفظ يزود تشيوا أسر الخطبة وأعلن النكاح أسر الخطبة وأعلن النكاح كقوي نيمان أوري أما قيايا تأل أمر دور أورا يزود وانا اللفظ النبي يتشي أسر الخطبة هذوك تشند أكي قوكار نيمان أورا أبوي kuma yazo da lafazin abhirun nikaha wa akhiful khitbata amma kun a'linun nikaha annabi yace abhiru ku bayyana al'amarin aure amma kun ku yayata domin a'linu da abhiru suna da bambanci idan aka ce abhiru ku bayyana al'amarin aure amma idan aka ce a'linu ku yayata al'amarin aure amma riwaya biyu din nan lafuzza guda biyu din nan da asirrul khitba da kuma abhirun nikaha wadannan lafuzan suna da rauni saboda haka hadisin yana silsilatu da'ifa hadisi na 2494 da kuma da'ifun jami'i sagir hadisi na 922 wannan hadisi da muka karanta riwayar Abdullah ibn Zubair sahabin manzon Allah akwai hadisin Aisha ba wai Abdullah ibn Zubair kada ya rawaito hadisin nan ba akwai Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha tace qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'linu hadha an-nikaha waj'aluhu fil masajid wadribu alayhi bid-dufuf wannan hadisin Aisha ne amma kaga Ibn Hajar ya bai kawo hadisin Aisha ba sai ya kawo hadisin Abdullah ibn Zubair saboda amanar ilimi saboda adalci na isar da hadisan manzon Allah hadisan sun zo da riwayoyi daban-daban amma Ibn Hajar sai ya zabo wanda ya inganta kadai isa a littafin Bulughul Maram shi wannan hadisin na Aisha النبي صلى الله عليه وسلم يتي أعلنوا هذا النكاح كيايا تأل أمر ونن أورن واجعلوه في المساجد كما قساش أمث اللاكي واضربوا عليه بالدفوف سنن كبغى مسا تنبرا شي أورن كريك بغى مسا تنبرا وانا حديثنا عائشة ينا سنن الترمذي باب ما جاء في إعلان النكاح وما حديث بين إنغانتب هنا سلسلة ضعيفة حديثنا دريترة دسبعين دتقص كما ابن ماجة شما يرويته حديث عائشة دلنا هنا باب إعلان النكاح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتي أعلنوا هذا النكاح ويايا تأل أمر أورن واضربوا عليه بالجربال وبقى مسا جنغنا idan aka ce al-girbal da ad-dufuf duk suna daukan ma'ana daya inda yasa aka kira shi al-girbal saboda yana kama da rariya da ake tankada da shi amma an fi sanin sa ad-dufu jam'un sa shine ad-dufuf shine tambura kuma ko da turanci an ce masa tamborin saboda duk ma'anar su guda ne ganga ce da ake buga ta da hannu حديثٍ رواية الإمام ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم يتي وضربوا عليه بالجرباء حديثٍ الإمام الترمذي من ذا الله يتي وضربوا عليه بالدفوف وبقى مسا كمبرا شيء أولي ma dukkansu ba su inganta ba. In ka dubi Irwa'ul Galil hadisi na 993, to saboda haka Ibn Hajar bai dauko hadisin Aisha ba, saboda dukkan riwayar da aka samu ba ta inganta ba. Amma sai ya dauko hadisin Abdullah ibn Zubair, saboda wannan hadisin ya inganta, ba shi kadai ya inganta hadisin ba, ya kirga maka wadanda sun inganta, kamar misali al-Imam al-Hakim. Kuma ba shakka kamar yadda ya faɗa haka ne, in ka dubi hadisan za ka ga waɗannan hadisai ba su inganta daga manzon Allah ba. Amma sai ya zamanto malamai suna ɗaukan farkon maganar Aisha ba su ɗaukan ƙarshen magana, wato farkon hadisinta ba su ɗaukan ƙarshen hadisinta, domin Aisha ita ma farkon hadisinta a'linu hadhan nikah, ku yayata wannan auren. Kaga sai ya yi kama da hadisin Abdullah ibn Zubair, a'linu nikah, ku yayata auren. To farkon hadisin Aisha sai ya zamanto ya inganta, sannan ya tabbata. Amma idan aka je ƙarshen hadisin fa, waj'aluhu fil masajidi, ku saka ɗaura auren a masallatai, bai inganta ba. Wadribu alayhi bidufu, ku buga masa tambura, bai inganta ba. Wadribu alayhi bilgirbat, ku buga masa ganguna, bai inganta ba. Ga hadisin guda ɗaya, amma hadisin nan yana buƙatar sharhi mai tsawo. Saboda idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yayata al'amarin aure, to malamai suna da fahimta a kan wannan kalma. Kamar misali al'amura guda hudu muhimmai waɗanda ya kamata mu sani. Abu na farko, yayata aure shine umurnin manzon Allah, a'linu nikaha, ku yayata auren nan. To tambayar ita ce ta yaya za a yayata auren? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yayata, a wani lafazi ya zo ku bayyana, kamar ka ce ku sanar, don duka yana ƙarƙashin al-i'lan. To sai dai cikin hadisin Aisha mun samu wata siffa da ake yayata aure, don wannan hadisin ya bayyana mana yadda za a yayata auren. Don abinda Annabi yake nufi shi ne a bayyana aure, kowa ya sani, kar a ɓoye, shi ne a yayata al'amarin yadda kowa a garin ko a dangi kaf zai san cewa wancan ta yi aure, kowa ne ya yi aure, kar a yadda a ɓoye, shi ne umarnin manzon Allah. To sai zama cikin hadisin Aisha an samu wata siffa ta yayata auren, wannan siffar ita ce buga ganguna ko tambari. Sai dai kuma wannan kalmar ba ta inganta ba a hadisin Aisha, buga tambura wannan bai zo da inganci ba, yani bilgirba lam yasih. Duk da haka akwai hadisai da aka samu daga manzon Allah ta wannan gefe. Saboda haka idan aka ce a yayata aure, mataki na farko na yayata auren, wato ana duba wasu hadisai da aka samu daga manzon Allah. Saboda idan Annabi ya yi umarni, abu na farko shi ne ka nemi bayanin Annabin shi da kansa, kar ka yi ƙoƙarin aiki da fahimtarka. Idan Annabi ya yi umarni ka nemi bayaninsa, saboda sai ka ɗauki umarninsa a kan daidai, babu kuskure. Amma idan ka yi amfani da hankalinka, to za ka iya kuskure. To sai muka duba cikin hadisan Annabi, sai muka tarar da hadisin Aisha da ya zo da buga tambura bai inganta ba. To amma ba shi kadai bane, ba shi kadai bane, akwai hadisin Muhammad bin Khatib al-Jumahi. Muhammad bin Khatib al-Jumahi sahabi manzon Allah, an annabi sallallahu alaihi wasallam qala, annabi yace faslu ma bainal halal wal haram, abinda ya bambanta zaman halal da zaman haram. Manzon Allah ya ce as-sautu shi ne a ji an ɗaga sauti, wa duffu fin nikahi, kuma an buga tambari a lokacin aure. Kaga wannan hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad, yana sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i, sunan Ibn Majah, kuma hadisin isnadinsa yana da kyau, yana sahihu sunan Nasa'i, hadisi na 3369, sahihu sunan Ibn Majah, hadisi na 3550, yana Irwa'ul Galil, hadisi na 994. kaga mun samu hadisi mai isnadi mai kyau daga manzon Allah wanda annabi ya tabbatar da ingancin bugun tambari a lokacin aure. Manzon Allah ya faɗi abubuwa guda biyu ta dalilinsu ake yayata aure. Manzon Allah yake as-sautu wad-duffu, ana yayata aure ta sauti, ana yayata aure ta tambari buga ganga. Wannan kaga kenan an samu hanya guda wanda ake yayata aure ta bayanin manzon Allah shi da kansa. Wannan ya zo cikin hadisin Muhammad bin Khatib bin al-Jumali, sannan kuma ba shi kadai bane, akwai Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara masa yarda. Abdullah ibn Abbas ya ba da labari, ita Aisha ta yi rikon wata marainiya ana kiranta Al-Fari'atu bintu As'ad bin Zurara. Aisha ta yi rikon wata marainiya, ko da yake akwai maganganu da aka yi game da sunan ita wannan marainiya, amma Ibn Hajar ya rinjaya da cewa sunanta Al-Fari'atu, Al-Fari'atu bintu As'ad bin Zurara, zatu qarabatillaha min al-ansar. Ya zamanto dama akwai dangantaka tsakanin Aisha da ita wannan yarinya, kuma gashi yarinyar asali yarinyar musulman Madina ne, min al-ansar. To sai ya kai aka kulla mata aure, mijin nata shine Nubaytu bin Jabir al-Ansari, Nubaytu bin Jabir al-Ansari. To an daura aure, annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida, faja'a rasulullah, manzon Allah da ya taho sai ya ce ahadaytumul fatata, kun kai budurwan ne? Kaga wannan shi ke nuna cewa mata ke kai budurwa ɗakin mijinta. Manzon Allah ya ce kun kai budurwan ne? Kalu na'am, sai suka ce mun kai ta. Sai manzon Allah ya ce arsaltum ma'aha man yughanni, kun aika mata wanda zai mata waka kuwa? Inji manzon Allah, kun aika mata wanda zai mata waka kuwa? Qalat la, Aisha ta ce a mun aiki wanda zai mata waka ba. Sai manzon Allah ya ce innal ansara qaumun fihim kazal, su musulman Madina mutane ne waɗanda suke son shagali. Inji manzon Allah, da me da aka ce gazalun allahu ma'an nisa, wato akwai bambanci tsakanin halayen matan Madina da matan Makka. Matan Makka suna da tsanani, amma matan Madina suna da ɗan sauki, saboda haka suna son shagali haka abinda ya shafi waka. Shi ne sai manzon Allah yake gaya ma Aisha, ya ce mata akwai bambanci tsakanin matan garin nan da matan Makka. Falau ba'astum ma'aha, me ya hana ku tura mata man yakunu wacce za ta je ta ce mata ataynakum ataynakum fa hayyana wa hayyakum. Kaga har manzon Allah ya koya mata bayan da za a yi wakan. Me ya hana ku tura mata wanda zai faɗi wannan? To wannan a riwaya guda kenan. A ɗaya riwayar Aisha ne ta tambaya, wanda ya zo cikin hadisin ita kanta Aisha, ya zo cikin hadisin Abdullah ibn Abbas, ya zo cikin hadisin Jabir ibn Abdullah, duk sun ba da labarin. Aisha ta ce me za a faɗa idan an tafi? Shi ne sai manzon Allah ya faɗi yadda waƙan ma za a yi ta, ataynakum ataynakum fa hayyana wa hayyakum, kaga mun zo muku, to madalla da mu, madalla da ku. Ai duk kalmar ba ƙarya, kalmar babu ƙarya ce. An dai faɗa ne don a kwantar da hankalin budurwa, don wannan kalmar da annabi ya faɗa za a ɗaga murya a faɗa. In an faɗa, duk mutumin da ke unguwan ya san an yi aure. Wannan riwayar guda ke nan, riwayar ta Abdullah bin Abbas da Jabir. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hal ba'su ma'aha jariya, wannan shi ya nuna cewa wanda zai yi kiɗan, wanda zai buga tambarin da mai waƙan mace ce ba namiji ba. Manzon Allah ya ayyana har ma an san sunanta Zainab, saboda ka ba abin da ya ɓuya a hadisin manzon Allah. Wato annabi yana cewa me ya hana ku tura mata jariyatan wata gudurwa ta burifu biddufi ta buga tambari wato ganni tarera mata waka sai Aisha tace to tunda ka ce a tura gudurwa ta buga tambari tarera waka ma za ta koyi sai ka gaya mana irin wakar da za a yi wannan shine abin da ya dace ga mabiyin manzon Allah saboda kai dan annabi ya ce ayi abu kaza ba kai zaka shirya ba sai ka nemi bayanin manzon Allah ya za a yi abu shine sai manzon Allah ya ce ta kula idan budurwar ta je gidan ta ce atainakum fahayyana wa hayyakum wannan hadisin ya inganta hadisin isnadin sa yana da kyau yana gayatul maram hadisi na 398 to yazo ta riwayar Aisha ita kanta yanda ta bada labari annaha saffat imra'atan ila rajulin min al-ansari Aisha wato ta shirya wata mace da ta kai ma mijinta wanda ya nuna Aisha ne ta kai ita wannan matar gidan mijin sai manzon Allah ya ce ya Aisha ma kana ma'akum min lahwin wani abin shagali kuka je gidan bukin da shi lahwin abin da ke shagaltarwa fa innal ansara yu'jibuhum al-lahwu saboda su musulman madina suna sha'awan shagalta hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana ma sahih al-bukhari musamman al-imam al-bukhari yayi baji akan waye zai kai mace dakin aure yayi baji musamman sunan babin babun niswati allati yahdina al-mar'ata ila zawjiha matan da ya cancanta su kai mace dakin aurenta wa du'a'ihinna bil baraka idan sun je kuma su mata addu'a Allah ya ma'auran albarka to kaga waɗannan hadisai duka sun shafi labarin Aisha kuma hadisai ne da suka inganta daga manzon Allah hadisin yana sahih bukhari yana da tafan hadisi da yawa ya zo ta riwayar Aisha Abdullah ibn Abbas da kuma Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yarda فسمع أقوى الحديث خالد بن ذكوان عن الربيع أقوى صحابية دعيك كرنها الربيع بنت معوز ابن أفراء يتوى أن الصحابية تكي بعد الأباري سنة بعد الأباري وأن تابعي شيني خالد بن ذكوان سنة جاء مساء وأنا أبدأ أوفو أدر المدينة فبدأ يتوى أن الصحابية mutumiyar madina ce matar madina ce tana cikin sahabban manzon Allah tace ja'a rasulullah manzon Allah ya taho gidana wa dakala alayya sabihata buniya bi lokacin da aka yi mata aure ita wannan matar an yi auren kamar jiya da safe yau sai da manzon Allah ya zo gidan annabi ya taho gidan saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa lura akan al'amuran musulman madina ya yi ruwa ya yi tsaki akan al'amuransu ya damu da sha'aninsu kware rashin lafiya idan annabi ya ji labari game da wani musulman madina to annabi zai tashi sai ya je wannan gida idan aka yi wata hidima na aure manzon Allah zai taho ya musu alƙisa musu albarka to annabi ya taho gidanta bayan ta yi aure washe gari da safe tana ba ma Khalid bin Zakwan labari shi Khalid bin Zakwan ba sahabi ba shi ne ta ce fajalasa ala firashi ta ce ma Khalid kaga inda ka zauna din nan shimfiɗa ta ce ka majlisi ka minni inda ka zauna a yanzu din nan to a nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna wato bata ma manta wurin da manzon Allah ya zauna ba annabi ya zauna a gurin kaga an yi auren da daddare da safe annabi ya taho gidan aka yi mishin fida ya zauna fa ja'alat juwayriyatun sai ga wasu ƴan mata ya duribna bidufin lahunna suna buga wani tambarinsu ƴan mata suna buga gangansu wa yandubna man qutila min aba'i yawm badr saboda iyayenta sun yi shahada ya iyayenta sun yi mutuwar shahada a yakin badar saboda haka waɗannan ƴan mata da suka zo ita kuma gashi an yi aurenta sai suna buga wannan tambari suna begen iyayen ita wannan amaryan suna bege wato suna kiran sunayen iyayen suna musu addu'o'i ila an qala ihdahunna wa za Allah bi hana su yana zaune ana nan suna ta begen to dama waka in kai nisa karshe barna ne sai ɗaya daga cikin su tace wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil gadi a cikin mu ma akwai annabin da ya san me za a yi a gobe to kaga ta yi tafargaza sai manzo Allah ya ce tsaya tsaya sai da ihafihi wannan kalman da kika kawo kar a saki wa quli bil ladhi kunti taquluna amma maganganun bayan ku ringa yi amma wannan nabiyin ban da shi sai manzo Allah ya ce la ya'lamu ma fi gadin illa Allah babu wanda ya san abinda zai auku a gobe sai Allah kaga manzo Allah sai ya musu gyara wannan hadisin yana sahih bukhari shi wannan hadisi ya kai makwara ta inganci hadisin ar-rubayyu bintu mu'awwidh yana sahih bukhari babu dharfi dubi fi nikahi wal walima musamma al-imam bukhari yayi babi akan buga ganguna lokacin daura aure da kuma lokacin walima sai ya kawo hadisi na 2147 shine wannan hadisi yana sahih sunan abi dawud hadisi na 2922 shi wannan hadisin akhrajahu al-jama'atu illa musliman wa an-nasa'i duk manyan malaman hadisi sun ruwaito hadisin ar-rubayyu in banda al-imam muslim da kuma al-imam an-nasa'i so hadisi ya nuna cewar an kaita ɗakin aure sai ga wasu ƴan mata suna buga tambari a wajen kuma suna rera waka manzon Allah bai hana su ba sai da aka samu kuskure ta wakar tasu sai manzon Allah ya musu gyara to sannan akwai hadisin Amir bin Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd bin Abi Waqqas yana da yaro sunan shi Amir to shi yana cikin tabi'ai ya ba da labari yace da kaltu ala qaraba bin ka'b al-ansari wa abi mas'ud al-ansari akwai wasu musulman madina mutum biyu ka'b bin qarazatu bin ka'b al-ansari da kuma abu mas'ud al-ansari wadannan manyan sahabbai amma dukkan su suna cikin al-ansar musulman madina in ka lura da hadisi da muke karantarwa manzon Allah yana cewa musulman madina suna da hali da ya bambanta da musulman makka musulman madina suna son shagali musamman abin da ya shafi aure to waɗannan biyun suna cikin musulman madina qarazatu bin ka'b al-ansari da kuma abu mas'ud al-ansari fi urs sai aka samu an yi aure da aka yi aure wa iza jiwarin yugannina sai ga ƴan mata suna waka din yan mata suna waka a dalilin wannan aure kaga wannan yayi kama da hadisin da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gidan ita wannan sahabiya da tayi aure yan mata na wakan bai hana su ba to sai aka samu waɗannan sahabbai qarazatu bin ka'b al-ansari da abu mas'ud al-ansari su ma haka an yi biki wanda shi yake nuna cewar idan ƴan matan suna rera waƙan don kai namiji ka ji waƙan ba laifi ba ne ai kaga manzon Allah yana zaune ana waƙan amma bai hana su ba sai dai kuma ba mazan ne ke yi ba mata ne ke yi to haka ya faru lokacin da shi yaron Sa'd bin Abi Waqqas babban sahabi ne kawun manzon Allah ɗansa ba sahabi ba ne ya zamanto an yi wani aure waɗannan manyan sahabbai al-ansar daga cikin al-ansar ya zama suna wurin wa iza jiwari nugannina sai ga wasu ƴan mata suna waka din a lokacin Amir bin Sa'd da ya zo ya gan su suna zaune kuma ga waka na tashi daga cikin gida da ake aure sai na ce ai sahibai rasulillah jiyarun Sa'd bin Abi Waqqas yace kai a ce sahabban manzon Allah wa ahla badrin kuma waɗanda ma sun halarci yaƙin badar don su ne manya yuf'alu hadha indakum, kuna zaune ake waka. Kaga kenan yana ganin abin mamaki. Ya za a ce manyan sahabbai kamar waɗannan kuna zaune ana waka, buku hana ba? Sai suka ce, to abinda muke so da kai ijlis din shi'ita, in kaga kana son ka ji waƙan ka zauna. Fasma'a ma'ana, ka zauna sai mu ji tare. Wa in shi'ita, in kuwa kaga ba ka so, fazhab kai tafiyar. Fa innahu qad rakhasa lana fil lahwi inda al-urs. Saboda mu musulman Madina, annabi da kansa ya mana sauki idan an yi aure, to idan ana irin wannan shagali mu je mu saurara. Tunda hadisin isnadinsa ya inganta, yana sunan Nasa'i, yana takhrij Mishkat al-Masabih, hadisi na 394. A takaice kenan dai, an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda sun tabbatar da hanyoyi guda biyu na yaya ta aure. Yaya ake yaya ta aure? Manzon Allah da kansa ya siffanta. A hadisin Aisha yake cewa, a samu wata budurwa ta je ta rera wasu kalmomi na waka wanda babu alfasha a ciki, wanda yana da kyau musan da haka. Idan annabi ya halatta a buga tambari, iya abinda manzon Allah ya halatta shi zaka tsaya. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a rera wasu kalmomi na waka, Aisha da kanta ta ce, gaya mana irinsa. Manzon Allah sai ya faɗa, in ka dubi abinda annabi ya faɗa, abinda manzon Allah yake mana ishara, kalmomin da za a yin babu alfasha. Suwaye za su yi macece, ƴan mata, babu namiji? Wannan shine abinda ya tabbata a sunnar manzon Allah. Saboda haka in ka dubi bayanin Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari, mujallad na 9, shafi 134. Ibn Hajar yake, wal ahadithul qawiyya fiha al-izn fi zalika lin-nisa'i. Hadisai da aka samu masu ƙarfi, hadisai da isnadinsu sun inganta, duka in ka duba zaka ga izinin da aka yi bai shafi maza ba, mata ne. Ba za ka taɓa samun hadisi guda na manzon Allah wanda ya ba da dama maza su je su haɗu a yi ta shirga rawa, wannan babu shi a sunnar manzon Allah. Fala yaltahiqu bihinna ar-rijala. Saboda ka karka yadda ko da wasa ka haɗa wannan magana da maza, saboda duk mutumin da ya yi wa manzon Allah ƙarya, annabi ya ce shirya mazauninsa a wuta kafin ya bar duniya. Allah ya kare mu. Saboda ka Ibn Hajar ya ce, li umumin nahyi an tashabbuhi bihinna. Bare ma annabi ya hana a yi kwaikwayo abinda ya keɓanci mata. Duk abinda ya zama ya keɓanci mata, annabi ya hana musulmi ya kwaikwaye su. To in ka lura a nan, buga wannan ganga ga mace idan an yi aure ba haram ba ne, ya tabbata a sunnar manzon Allah. Sannan karanta wasu baitoci na waka wanda babu alfasha a ciki, a ɗaga murya ba laifi ba ne, domin suna ɗaga murya. Shi yasa Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas da ya zo wucewa ya ji ana ɗaga murya, ya ga kuma sahabban manzon Allah suna zaune suna ji, yake mamaki, yace, ka dubi manyan sahabbai waɗanda sun yi yaƙin Badar ana alfasha kusa da su. Suka ce, a'a, in za ka ji zauna. Ashe kenan ɗaga muryan yaya ta aure ne, buga wannan tambarin yaya ta aure ne? Saboda duk mutumin da ya ji wannan tambarin an buga ko gangan a wannan unguwa, ya tabbata aure ne. Duk wanda ya ji irin waɗannan waƙoƙi da annabi ya yi ma izini wa mata su yi, da ya ji waɗannan waƙe-waƙen, ya san an yi aure. Kaga an yaya ta aure kenan. Wannan ya zo cikin bayanin Ibn Qudama a littafin Al-Mughni, mujallad na 7, shafi na 434. Wa yustahabbu ilanun nikah. Domin haka ya sa malamai suke cewa mustahabi ne a yaya ta al'amarin aure. Mustahabi ne. Me yasa aka ce mustahabi ne? Idan an ce mustahabi, abin da ake so, ana so, shi ne mustahabi. Ai, in ka lura, an riga an kai ita wannan amaryan, wannan mareniya da take hannun Aisha, an riga an kai ta har an dawo, sai manzon Allah yake tambayan su, an kai ta eh? A'a, yaya an tura mata niko mai waka? Kaga har ma annabi yake musu cin gyara. Kaga ya gwada cewa annabi yana kwadaitarwa a yi hakan, yana kwadaitarwa, don haka ya sa mustahabi. an yubhara nikah mustahabi ne i'lanu nikah wa ad-darb fihi bid-duff al-imam ahmad yace mustahabi ne a bayyana aure wa yudrab fihi bid-duff abuga masa wannan ganga har ma aka tambaye shi to ita wannan ganga ya take yace eh ad-duff kowa ya san ta to ita shine tambari wanda za a buga wa zai buga mace ce sai yace la ba'sa bil ghazli fil ursi bimithli qawlin nabi idan aka ce babu laifi a samu mawaƙiya ta rera waƙa ga amarya sai yace waƙar irin wacce manzon Allah ya faɗa la ala ma yasna'u an-nasu al-yawma al-imam ahmad bin hanbal yace ba kamar yanda mutane suke yi a yau ba wanda fa yafi shekara 2000 kenan al-imam ahmad yace ba kamar yanda mutane suke yi a yau ba shekara 2000 da ya wuce to idan kuma yanzu ne ya zai ci yanzu da mutane suke hayan ma badujala daga coci saboda za a yi buki Allah baya umarni da alfasha wajibi ne mai hatta to wannan shine abu na farko idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'linun nikah ku yaya ta aure tambayar ita ce yaya za a yaya ta aure to mun ji amsa kaga an samu amsa daga bakin manzon Allah yanda ake yaya ta aure abu na biyu wato shine bayani da malamai suka yi akan yaya ta aure din nan ya zo cikin maganar Ibn Qusaym al-Litab fi Fathu Zil-Jalal wal Ikram sharh Bulugh al-Maram a juz'i na hudu shafi na 168 idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yaya ta aure al-i'lan huwa al-ibhar wa biduhu al-israr yashmalu i'lan aqdihi wa i'lan ad-dukhul idan aka ce a yaya ta aure to fa daga kullawar zuwa tarewa shine ake so a yaya ta ba abu daya bane daga kullawar zuwa tarewa a yaya ta kowanne karka dauka idan aka ce a yaya ta aure daurawa ne banda tarewa ai in ka lura da abinda annabi yayi ba kulla auren bane aka yaya ta tarewa ne lokacin da Aisha suka kai ita wannan dakin aurenta shine manzo Allah yake cewa an tura wanda ya buga ganga kuwa koko an samu wata mace da za ta je ta rera mata wasu waƙoƙi ashe kaga yayatawar ba ta kulla aure kade bane har da tarewa so abu biyu ne wanda ya kamata mu lura da shi idan annabi ya ce a yayata aure to aure yana da gaba kashi biyu akwai kullawar akwai tarewa tarewa tana da nata siffa na yayatawa kullawa yana da nata siffa wato yashmalu al-aqda wa ad-dukhul alladhi fihi tusallamu al-mar'atu lir-rajul lokacin da mata suka dauki mace suka kai ta daki idan sun kai ta to a yaya ta mutanen unguwar su san cewa an samu amarya a unguwar su wannan shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam annahu wa innama amara an-nabiyyu bi ilani nikah me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a yaya ta al'amarin aure akwai hikima duk abinda manzon Allah ya umarni in ka duba da kyau kai tunani ka san akwai hikima na daya fa'ida ta farko fa min fawaid ilanin nikah daga cikin fa'idodin yaya ta al'amarin aure annahu yastabihu bihi al-farqu bayna an-nikahi was-sifa idan aka yaya ta al'amarin aure to wannan ya nuna an bambanta al'amarin mutum wane ya yi aure ba zaman zai mai ke da wance ba domin idan mutanen unguwa ba sani ba kawai ne suka wayi gari suka ganka mace ta hito ɗakinka duk wanda ya gani zai maka mummunan zato ka kwana da karuwa amma idan aka ce an yi wannan duk wanda ke unguwar ya san daga ranar kai ba gwauro ba ne ba zai maka mummunan zato ba to kaga akwai hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin haka yana bambanta zaman aure da zaman zina li'anna sifah alladhi huwa zina inma yakunu khufiya wa sirran saboda ita zina a boye ake yin ta fa ilanun nikahi yatamayyazu فبإعلان النكاح يتميز الفرق بين هذا وهذا saboda haka idan har aka yayata al'amarin aure to an samu bambanci tsakanin zaman zina da zaman aure duk wanda aka ce mutanen unguwa sun ji labarin yayi aure ba wanda zai kalle shi a matsayin mazinaci amma a tashi gari ya waye a ganka an san gauro ne mace ta fito ɗakin ka to wunin gurman ka za a yi kai idan an taso ma nasiha kenan to wannan ita ce fa'ida ta farko fa'ida ta biyu إعلان الشعيرة الفطرية الشرعية دوكسا إلندا جماعة سكي هكام سنة كار دوكك الأمر الأولي سنة كار دوكك الأمر الأولي واندى النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء لأن النكاح يقتضيه الشرع والفطرة والجبلة التي جبل الله عليها الخلق فبقول شيء أولي باماغا مسلمي با ya dace da dabi'ata dan adam ko da kafirai ne zaka ga suna sha'awar aure ba wai zaman zina ba so duk sa'ilin da ya zama an yaya ta auren to kamar ana daukaka al'amarin aure ne yanzu in ka dubi wasu kasashe na duniya da yawa sun yi watsi da auren tuntuni kamar misali Amurka da sauransu don rikon su da addini yana rauni suna dada watsi da sha'airud dini duk wani abu wanda ke da alaka da addini suna watsi da shi saboda haka so a ganin su zaman daduro da zaman auren babu bambanci saboda musu mai yadda da addinin ba so idan ku a irin wannan kasa sai zama ku kuma kuna daga al'amarin aure so kamar ana fada ne da kafirci da musulunci wani yana ganin babu laifi ya zauna da karuwa kai kuma kana nuna wajibi ne ayi aure haramun ne zaman daduro su kaga kamar wani jihadi ne mutum yake wannan bayanin al-Husaini kuma gaskiya ne Allah ya mishi rahama yace na uku annahu yakunu fihi tashdidun lil-iktida'i wat-ta'assi duk sa'ilin da mutanen gari matasa sai aka ga wannan yayi aure al'amari ya shahara a cikin gari wancan yayi aure to zaka ga matasa na sha'awar wannan rayuwa amma idan ya kasance ba a sanar da auren koda ana yi misali don abinda al-Usaimi yake faɗa hikimar da ta sa annabi ya ce a bayyana domin idan ba a bayyana ba na ba ka aure amma a ɓoye ka tafi da matarka ba wanda ya sani su kaga ba a faɗaitar da mutane su yi aure amma idan aka yayata al'amarin auren to wani saurayin zai sha'awar shi ma yayi auren wancan shi ma zai yi sha'awa su kaga anan kamar mun daɗa raya sunnar manzon Allah a tsakaninmu fa innahu idan tashara ittada bihi amsalu idan har ana yaya ta aure to zaka samu matasa suna kokarin kwaikwayon wannan wato tsari na sunnar manzon Allah wa tazawwaju kama tazawwaja masiluhum kuma zaka ga suna sha'awar a ce su yi aure kamar yanda sa'o'in su kai aure sannan yace abu na hudu da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yaya ta aure saboda yana fito da sirri ka san yana daga cikin abin da aka haramta idan ka sha nono ɗaya da mace to ba za ku yi aure ba idan mace ta shayar da kai ta shayar da wata ya zama mace ta shayar da kai ta shayar da matar da ka aura da kai da matarka kun sha nono ɗaya to ka'idar ita ce kamar yadda bayanin yana tafe musulunci ya haramta mutumin da ya sha nono ɗaya da mace musulunci ya haramta aure a tsakanin shi da ita to idan ba a yayata auren ba za a sani ba saboda lokacin da matar ta shayar da ku da kai da amaryarka kuna yara don haka kai ba za ka sani ba amaryarka ba za ta sani ba amma idan aka yayata auren za a samu wani tsoho ko tsohuwa da ta ji ana rera waka mai ya faru aiwa ne ya aure ware aura wance a to ya zai aure ta ai sun sha nono daya kaga asirin su ya tono to kuma yayi kyau saboda auren ya mutu kafin a haihu kaga an riske shi da farko wanda za a iya gyaran sa to in ba a yaya ta ba za a sani ba shine abin da Al-Husaini ya faɗa fa idza ushira wa ulina wa tabayyana idan an yaya tashi to al'amari zai bayyana saboda waɗanda suka san sirrin rayuwar mijin da matan za su yi bayani. فإنه يندفئ بذلك مصدا أن يتزوج ثم يدخل بها ثم يأتي بأولاده ثم بعد ذلك تظهر الشهادة إن بعد أن يأتى أولا دا أكيبا سيزم متمن يظن هذا ما تنها السن هيفا سيدا أكدني صنن قسكياته تو أشيدي دشيد ما تر سن شانون دا شهر أن هيفو سكاكا أقول أن يكسكري عند جارا سبيد معنا جاران سبيد معنا ميوا هذه هي فوائد إعلان النكاح التي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشيخ النبي يأمرني يتي أعلنوا كياياتا أعلنوا فعل أمر والأصل في الأمر الوجوب أصلي إذا النبي يأمرني أصلي وأن أمرني واجبيني فأماكما duk inda ka samu malamin fiqhu ba malamin fiqhu da zai ce maka yaya ta aure wajibi ne zaka ga ana cewa mustahabi ne me ya ana shi ya zama wajibi as-sarif lahu annahu lam yaqul bihi ahad min ahli al-ilm a tarihi kan babu wanda yace dole ne farilla ci fa yakunu lil-istihbab saboda kai sa malamin ke aje shi a matsayin mustahabi wato ba lallai bane yaya tawar ba lallai bane yaya tawar zaka samu malamin fiqh suna fadin haka amma in ka dawo ga asali idan annabi yayi magana yayi umarni to wajibi saboda haka yaya ta aure wajibi ne wannan shine gaskiya yaya ta aure wajibi ne Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala الحسين الاتاثن فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام يتي أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني لشيوة ويايا تعالى أمر أولي يا فكر في أكن شيدا غاوري إذا أكت شيدا أنا لفي اللوكة عند أكت دور أورا أنسى متانبيو waɗanda sun zama shaidu to yaya ta al'amarin aure ya fi shaidu ƙarfi babu shakka don ya bada misalai ya faɗi wannan a littafin sa Fathu Zil Jalal wal Ikram da kuma littafin Ash-Sharh al-Mumti' littafin sa na fiqh mujallad na 5 shafi 130 li'anna nikah as-sirr yakhsha minhu al-mafsada hatta walau bi shuhud حتى ولو بالشهود لأن الواحد يستطيع أن يزني والعياذ بالله بالإمرأة أبن ديتا أكتشي يايا تأوري يا فشيدو كارفي يتشو متين ينائي لو كان ما تايزن ديتا والعياذ بالله باين يايزن ديتا سيأكتم ديش وانم ما تر داك ساميك ديتا ما تكتشي سيأتشي إيه ما تاتاتشي إنا شيدو سيجي تراو وصبو قبو متين بيو yace ku zo ku min shaida wannan mata na ne to dama ya riga ya biya su abinda za su sha kwaya suna zuwa suka ce mun shaida matar shi ne an samu shaidu biyu ya za ka yi da shi ya ba da shaidu biyu kuma shaidun azzur shahadatu zuri shaidun ƙarya ya aki bi shahidai zurin ala zalika saboda haka yasa ana iya ƙaryar shaidar aure amma ba a iya ƙaryar yaya ta aure saboda duk inda aka ji ana wato buga gangan nan kamar yadda manzon Allah ya faɗa a lokacin da aka yi buki a lokacin da mace ta tare ba yadda za a yi ka ɗauka wannan auren ƙarya ne ba zai yi ba saboda asirin zai tonu da wuri in wani bai sani ba wani zai sani amma idan aka ce iyaka idan an zo ɗaura aure a samu shaidu biyu kawai to ƙaryar zina za ta yi yawa ƙaryar aure ta hanyar zina za ta yi yawa saboda mutane biyu ana iya ƙaryar shaidar su domin haka yasa malamai suke cewa wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a kan cewar a yaya ta aure ya fi ƙarfi a kan a samu shaidu biyu ga aure shine al-Usaymin yace yana da kyau ka gane matakai guda hudu, matakai guda hudu. Matakin da yafi karfi ga aure, atamma ma yakunu izzatta ma'a fihi al-ishhad wal-i'lan. Ya zamanto lokacin da aka daura auren an samu shaidu, sannan matar da ta tare an yaya ta al'amarin auren. To wannan aure ya samu siffa mai kamala wanda ya dace da umarnin manzon Allah. Ya kamata mu lura da abu biyu, kafa shaida a lokacin aure daban ne, yaya ta auren shine wanda manzon Allah ya faɗa ana yin sa, in ma ta buga tambura, in ma ta rera waƙoƙi a gidan amaryan inda aka kaita. So abubuwa guda biyu din nan inda za a haɗa su, ko auren ya fi ƙarfi, ya fi dacewa da siffar da annabi ya yi umarni. Na biyu, fa inijta ma'al ishhadu ma'al isra. Misali, sai aka samu an kafa shaidu a auren, an samu shaidu amma ba a yayata auren ba, to a nan malaman sunna suke cewa auren nan game da ingancinsa ma akwai alamar tambaya, saboda ai kafa shaida bai yi ƙarfin yayata auren ba. Da akwai malaman da suke ganin ingancinsa bai tabbata ba, dole sai an samu yayata wannan auren kafin auren nan zai inganta, ko da an samu shaidu biyu waɗanda suka tabbatar waliyi ya aurar ma ango ita wannan amaryan. Ko da an samu shaidu biyu bai ita ba, dole sai an yayata wannan aure kafin auren ya inganta. Na uku, an yakuna al-i'lanu biduni ishadin. Ya kasance babu shaidu a lokacin da aka ɗaura auren amma an yayata auren. Ya abin zai faru shine yake, misali, ya tazawwaju insan li hudurul waliy bidun ishhad. Kai ne ka taho gidan mutum kana buƙatar auren yarsa, ka zo gidan mutum kana buƙatar auren yarsa, sai ce ka zo da ɗan kuɗi, ko yace eh, nawa? 10,000. To kawo su, je kana baka ita. Saboda haka babu wanda ya sani, hatta ma a gidan. Sai ya ce amma ranar ka za ka zo ka ɗauki matarka. Saboda haka da ya zo ɗaukanta, sai aka tabbatar da yaya ta aure, kaga babu shaidu. Babu shaidu a lokacin auren daga waliyi, sai ne karɓan aure. Ya karɓi sadaki, sai ya ce je kana baka aure. Babu shaidu, ba a samu shaidu ba. Amma kuma lokacin tarewarta, sai aka yaya ta auren kamar yadda manzon Allah ya faɗa, sai malamai suka ce aure ya inganta. Kaga kenan babu shaida, akwai yaya ta auren, aure ya inganta. Amma idan aka samu akwai shaidu babu yaya ta aure, wannan auren akwai alamar tambaya a kan shi. Saboda yaya ta aure ya fi ainihin kafa shaida ƙarfi. Wajibi ne mu san da haka, wanda har hatta al-Imam Malik yake cewa wannan shi ake kira auren ɓoye. Auren ɓoye da shi da zina bambancin su kaɗan ne. الراجح أنه صحيح كما اختار ابن تيمية، لأن الإعلان أبلغ من الإشهاد المجرد. دقت كم على ميد سكتش أوريا إن كنت أقول ابن تيمية سبو ديايا تأورا يا فكف الشيدة كرفي السنة من ظن الله يا فكف الشيدة. ثم إن الإعلان تحصل به الشهادة. سنكرت من تا لو كتشند متمين يبا مونن يرسى أوري يتي kawo 10,000 din, to wannan sadaki ne, je kana baka aure. Yaushe kake so ta tare? Yace da yamma, to zo ka dauki abinka. Magana ta kare. Shine malamin yace ai lokacin da yazo daukanta sai ya samu mata, matan da suka zo aka samu gangan nan kamar yadda manzon Allah ya umarni, aka samu wata zabiya, ake cewa ko zabiya, aka je gidan ta dinga rera waka, sai mutanen unguwa suka gane me ya faru, ai wane ya ba mu wancan aure, ba kuma shaida a lokacin. Amma tunda an samu yayatawa, to aure ya inganta, ba a buƙatar shaida. Saboda wannan yayata auren ya danna ma shaidar, ya danna shaidar. Amma da za a samu shaidu ba a yayata ba, wannan shine nikahus sirri. Fa hadhihi arba'atu aqsam. Saboda ka an samu mas'aloli guda hudu kenan fi mas'alatil i'lan wal ishhad, wanda yana da muhimmanci mutun ya san su. Sannan abu na uku, shi yaya ta aure yana da wasu hanyoyi kamar mun samu waɗancan daga hadisin manzon Allah buga tambari ko ganga da kuma rera waƙoƙi wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ta uku shine daura auren a masallaci domin an samu wannan ƙarin lafazi a hadisin da muka karanta a baya wanda annabi ya ce waj'aluhu fil masajid ku sanya aurenku a masallatai to amma wannan ƙarin da aka samu isnadinsa yana da rauni babu shakka isnadinsa yana da rauni tunda isnadinsa yana da rauni la'akari da shi bai da ma'ana ba shi da ma'ana to amma duk da haka in ka dubi littafin fiqhu duk mazhabar duniya za ka samu malamin sunna suna cewa mustahabi ne mubasharatu aqdin nikahi fil masjid in dai za a daura aure a kai shi masallaci mustahabi ne kuma wa kaunuhu fi yawmil jumu'a a saka daura auren a ranar jumu'a akasari malaman fiqhu abinda suke faɗa kenan kaga suna nufin a sa auren bayan sallar jumu'a kuma a masallacin jumu'a masallacin jumu'a shine babban masallaci wannan zaka gani a sharhu Khalil mujallal na 7 shafi na 71 haka nan al-Mughni na Ibn Qudama mujallal na 7 shafi na 64 haka nan littafin al-Fawakihud Dawani littafin al-Imam an-Nafarawi al-Maliki mujallal na 2 shafi na 11 haka nan littafin Asnad al-Matalib na Sheikh Zakariya al-Ansari mujallal na 3 shafi na 108 da Fathul Qari Fathul Qadir na Ibn al-Humam al-Hanafi mujallal na 3 shafi na 189 babu shakka kusan duk littafin fiqhu idan ka duba zaka ga malaman fiqhu suna son a sa a masallaci amma asalin hadisin shine hadisin Aisha wanda annabi ya ce waj'aluhu fil masajid hadisin bai inganta ba to koda bai inganta ba me yasa malaman fiqhu suka nace a sa a masallaci suna komawa ga hadisin da muka karanta tunda annabi ya ce a'linun nikaha ku yaya ta aure to ashe inda za a yi auren inda za a tashi a masallacin juma'a an yaya ta aure koda wancan hadisin bai inganta ba yafi a ce ka daura auren a kofar gidanka domin idan a kofar gidanka ne masoyanka masananka makusantanka su da su amma idan ka ce masallacin juma'a wani ma ko ba dan kai ba dan juma'a zai zo in ya zo kuma zai ji kaga kenan an yi aiki da umarnin manzon Allah an yaya ta aure ba ma iyakar waɗanda kake so suka sani ba har ma waɗanda ba ka so sun sani to wannan ba zai tabbata ba sai a masallacin juma'a to in ka lura wannan hujja bisa la'akari da shi wancan hadisi da muke karatunsa hadisin Abdullah bin Zubair na umarnin annabi a yaya ta aure malaman fiqhu suna da hujjar cewa a sa shi a masallaci domin idan aka ce an sa a masallacin juma'a babu shakka zai fi tasiri zai fi yaduwa akan a ce an yi shi a kofar gidan mutum al-Usaymin al-Litafin al-Sharh al-Mumti mujallal na 5 shafi na 130 yayi kokarin martani ga malaman fiqhu yace la a'lamu fi hadha sunna ni dai ban san inda suka samu hujjan nan ba tunda asali hadisin da yace a daura aure a masallatai bai inganta ba وقد علّوا ذلك بأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة ما لم يجدوا سكتي كما أقوي وتفائد الداء أكي قنن ذا أسامو إذا أنسى دور أولياء مصلاتي إتران الجمعة أقوي ساعة الإجابة أتكنت أقوي ساعة الإجابة واند إم تنيه الدعاء الله ينكر فيرجى إجابة الدعاء الذي يكون عادة بين الزوج وبين يبركون عليه idan aka ce mutum an daura masa aure a ranar juma'a ko da an daura bayan sallar juma'a ne ai kaga duk wanda ka hadu da shi zai ce barakallahu laka wa baraka alayka Allah shi maka albarka duk wanda ka hadu da shi zai ce Allah shi maka albarka har zuwa kusan faduwar rana kowa ya hadu da kai barakallahu alayka kaga za a dace da sa'atul ijaba a wannan ranar duk yanda aka yi dai wannan zai maka addu'a da azhar wannan da la'asar wannan kusan faduwar rana za a samu wani da ya maka addu'a ya dace da sa'atul ijaba su kaga akwai hikima sun faɗi haka فيرجى إجابة الدعاء الذي يكون عادة بين الزوج وبين ما يباركون عليه. ولكن يقال هل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته أن يتحرى هذا الوقت شعب ليك شوى بشكى إذا أكت أفاء أولي أرانا الجمعة يا saboda waɗannan dalilai, saboda a yayata auren, saboda a dace, ana fatar a dace da sa'atul ijaba. To amma sai al-Usaimin ya ce, to shin akwai inda aka samu shi annabi yana ba da auren a ranar Juma'a don ya dace da sa'atul ijaba? To kaga inda kuma magana ta dawo baya. Magana ta dawo baya. Idan sabata haza, idan ko ya tabbata shi annabi bai tsaye da rana guda na ɗaura aure ba, bai tsayar da wuri guda na ɗaura aure ba, bai tsayar da wata guda na ɗaura aure ba, a ayyana lokaci kuskure, ya zamanto kamar an saba ma sunnar manzon Allah. Sai fala yan bagi an tusannu sunna wa li hadha kana nabiyyu yuzawwiju fi ayyi waqtin. Saboda haka in ka dubi tarihin manzon Allah, shi annabi a kowane lokaci yana ba da aure, wai ta zawwaje fi ayi waktin, a kowane lokaci, a kowace rana, a kowane wata, a kowace shekara. Walam yasbut annahu ikhtar sha'an muayyana, babu inda za ka samu annabi ya zaɓi Juma'a, ko ya zaɓi Alhamis, ko ya zaɓi watan Ramadan, ko Shawwal, ko watan Rajab, ko Sha'ban, babu. نعم لو صادف هذا الوقت لقلنا هذا إن شاء الله مصادفة طيبة. وما إذا هرمتني أوراً أكداتي أرانا الجمعة أكين سأجد أنا مصفحة الله يساء أوراً يزمنتني البركة. وأما ما تقصد هذا الوقت ففيه نظر حتى يقوم دليل في ذلك. أما يزمنتو مسلمي سميد الشكائدة دون أولي الجمعة أما يدشي يزمك مسلم رمضان الله ونشيني تسكري. Babu shakka dan mutum ya yi auren a Juma'a, wannan ba laifi ba ne, amma kar a mai da shi ya zama tamfar sunnar manzon Allah. Tunda in ka koma ga sunnar annabi, shi ba shi da wata rana wanda ba ya ɗaura aure. Fassawab annahu mata tayassara al-aqdu, gaskiya ita ce duk sa'ilin da aka samu dacewa tsakanin mace da miji, to a ɗaura aure. Sawa'un fil masjidi, ko a masallacin, aw fil baiti, ko a gida, aw fi suqi, imma a kasuwa aka hadu sai aka dace, aw ta'iratu, ko akan jirgin sama. Ka san akwai waɗanda ko watan azumi ma ba sa aure, ba sa aure a watan azumi, kowa ya hana? Babu wanda ya hana. Kamata yayi idan kun dace da wata, kafin a yi buɗe baki sai liman ya ɗaura muku aure. Saboda haka kazalika aidan yu'qadu fi kulli zaman, wani kuma yana gudun kada a ɗaura auren ƴarsa kafin azumi, saboda za ta wahala cikin azumi, saboda tashin dare. To ai wahala cikin ibada shi ne abinda musulmi yake fata a rayuwarsa. A ce ƴarka ta wahala cikin ibadar Allah, to akwai fatar ta samu albarkan Allah. Maimakon a ce saboda kar ƴarka ta wahala, bari sai azumin ya wuce sai a yi auren a watan Shawwal. To ko da an yi auren, ai Ramadan zai dawo ko? Don haka al-i'lan yayata aure yana da siffofi. Na farko mun yi magana a kansa, wanda shi da kansa manzon Allah ya faɗa, wannan baya buƙatar wani sharhi. Na biyunsu shi ne ya kasance an ɗaura auren a masallaci. Malaman fiqhu suna ƙoƙarin nuna wannan ba laifi ba ne, wato yana daga cikin hanyoyi na yayata aure. Idan mutum ya sanya aure a masallaci, ƙarƙashin hadisin Abdullahi bin Zubair bai yi laifi ba, amma ba don yana aiki da hadisin Aisha ba. Me ye dalili? Saboda annabi ya yi umarni a yayata aure. Aure a masallacin Juma'a yayatawa ne. So kaga wannan babu shakka ya samu tawili mai kyau, wanda kusan duk malaman fiqh sun yarda a kansa. Ba daidai ba ne mutum ya hana shi, don in ka hana shi ma ƙofar gidan shi ma babu hujja. Idan ka ce ɗaura aure a masallaci bid'a ne, to ƙofar gida kuma fa waye ce sunna ce? Shi ne abinda al-Usaimi ne yake faɗa, ya ce kowannensu shi manzon Allah yanda hali ya kama shi yake ba da aure. Abdullahi bin Umar tafiya yake, wani ya zo ya ce to ina buƙatar aure, ya ce kai na ƙwarai ne, je kana baka ko zama ba a yi ba. shi yasa kaga alƙur'ani yake cewa ko a jirgin sama ne ko a mota ana tafiya ana iya daura aure amma abinda manzon Allah ya faɗa kafin ta tare a yayata inda kun yi shi a sirrance to a bayyana to sannan abu na biyu na uku min furu'il ilal wanda bayan waɗanda annabi ya bayyana da kansa wato shine buga tambari ko kuma rera waka ma hanyar yaya ta aure ita ce walima babu shakka wannan ita ce hanya mafi ƙarfi ya tabbata a sunnar manzon Allah amma bayanin ta yana tafi nan gaba sannan na uku irsalu da'awa bil bitaqat malamai suna cewa hatta buga kacin gayyata shi ma yana daukan umarnin manzon Allah a yaya ta aure idan mutum ya buga kaci ya bayar babu mamaki in ba dan ta hanyar katin ba wani ba zai san kai aure ba so buga katin ba laifi bane yana shiga karkashin yaya ta aure umarnin da manzon Allah ya yi illa dai ana duba yanda aka buga katin shin akwai almubazzaranci ko ko an bi shi a wani tsari wanda ya saba ma sunnar manzon Allah a kawo hotuna a mata da sauransu wanda shine zai zama laifi amma shi kansa katin ba laifi bane saboda yana daga cikin nau'uka na yaya ta aure to baya ga wannan akwai al-i'lan fi wasa'il al-a'lam abin nan kamar sanarwa ta kafofi na sadarwa misalin su shine gidan radio sanarwa da za a yi ana sanar da auren wani da wance shi ma yaya ta auren ne ayin ka lura duka yana daukan kalma ta al-i'lan a sanar da auren mutum a gidan radio a gidan TV duk ba laifi bane sai dai matsalar yanda aka sanar din in an sanar ta wata hanyar haram to shine wanda zai iya haramta amma shi kansa sanarwan yana shiga karkashin umarnin manzon Allah a yaya ta aure don zaka samu wani baya ji radio amma yana kallon TV saboda ka in ka bada sanarwa a gidan radio ba zai ji ba amma idan ta TV ne sai ya gani wani kuma bayi da TV bayi da radio amma yana da handset saboda haka idan aka samu hanyar yaya ta wan shine at-tawasul al-ijtimai kamar ta hanyar sadarwa na zamani kamar su internet kenan irin su Facebook wane ne mutum dan ya sa shi ma ba ya zama laifi inda zai zama laifi shine yanayin da ka yaya ka saboda kowa da irin tsarin sa wanda zaka samu hanyar da ya sanar da auren akwai haram to shine inda sanarwar za ta haramta amma wato yayatawar kansa ya dace da umarnin manzon Allah saboda abinda annabi yake so kenan duniya ta san kai aure hanyoyin da za a bi mutane su san kai aure duk waɗannan hanyoyi babu laifi idan ba a samu haram ta hanyar ba idan babu haram wannan ba laifi bane to daga cikin su akwai al-ishhad wanda shine muka yi magana akai kafa shaida yana karkashin al-i'lan domin haka yasa in ka dubi bulughul maram Ibn Hajar bai kawo magana akan shaida ba ya kawo mana hadisin a'linun nikaha sai ya wuce kawai bai zo da wani hadisi akan shaidu ba sai dai a karkashin bayanin waliyi a karkashin bayanin walicin aure wanda shine aka samu hadisi wanda ya goya da bayani akan shaidu me dalili saboda yaya ta aure ya dauki hukuncin shaidu kamar yadda muka ce yaya ta aure ya ma fi kafa shaida karfi saboda ka kafa shaida a lokacin aure yana daga karkashin yaya ta auren amma malaman fiqh suna aje shi a matsayin wajibi kafa shaida a lokacin aure wajibi ne akasarin malaman sunna al-jumhur suna cewa dole ne idan mutum yayi aure a samu shaidu me dalilin saboda an samu hadisai wanda za su kai daga mutane kamar goma an samu hadisai wadanda za su kai sahabbai kamar goma na farko ita ce Aisha Allah ya kara mata yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin manzo Allah ya ce aure bai inganta sai an samu waliyi an samu shaidu biyu masu adalci mutum biyu wa ma kana min nikahin ala ghairi zalika sai manzon Allah yake duk wani auren da bai bi wannan tsarin ba fa huwa batilun wannan auren banza ne batacce babu shi فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له إذا aka samu jayayya to sarkin gari shike zama waliyin mace ka saboda haka sarkin gari yana zama wali wanda shine bayani na gaba insha Allah zamu zo magana akan walici na aure amma dai hadisin farkonta yana tabbatar da aure baya inganta sai an samu shaidu biyu masu adalci inji manzon Allah hadisin Aisha yana sunan mudara kotoni yana sahihu ibnu hibban hakanan yana sunan kubra na al-imam al-bayhaqi hadisin ya inganta yana sahihu jami' as-saghir hadisina 7757 aure ba zai inganta ba sai an samu waliyi an samu shaidu biyu masu adalci wannan hadisin Aisha sannan akwai riwaya da ta zo na Aisha har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace la budda fi nikahi min arba'a dole ne aure ya kunshi waɗannan abubuwa sai annabi ya kirga yace alwaliyu wazawju washahidaini dole ne aure ya zama akwai waliyi akwai miji akwai shaidu biyu hadisin yana sunan mudara kotoni kaga hadisin Aisha to nabiyu hadisin Imran bin Husayn annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Imran bin Husayn ya rawaito hadisin la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin aure baya inganta sai an samu wali sai an samu shaidu biyu masu adalci hadisin Imran bin Husayn mutun nabiyu al-Imam Shafi'i ya tabbatar da hadisin Aisha wato shi yasa aka fara da hadisin Aisha domin malaman hadisi da yawa sun tabbatar da ingancinsa daga cikinsu akwai al-Imam Shafi'i a littafinsa Kitabul Ummi yana mujallal nabi Shafi'i na 169 fan nikahu yasbutu bi arba'ati ashiya al-Imam Shafi'i yace aure yana tabbata idan an samu abubuwa guda hudu al-waliyu a samu waliyi wa ridal mankuhati a samu yardan matar da za a aura baka da ikon aurar da mace alhari bata sani ba wa ridan nakihi a samu yardan mai auren to kaga auren sadaka babu shikenan dole a samu yardan mai auren ba za ka yi wa mutum aure bai ma sani ba wa shahidai adlin a samu shaidu biyu masu adalci al-Imam Shafi'i yace aure yana tabbata da waɗannan illa ma wasafna min al-bikri yuzawijuha al-abu wal amatu yuzawijuha as-sayyid bi ghayri ridahuma al-Imam Shafi'i yace sai dai kamar yarinya karama idan yarinya bata balaga ba malaman sunna suna cewa babu da idan an mata aure babu izininta idan yarinya bata balaga ba amma idan ta balaga baka da ikon ka mata aure sai da izininta wanda haka sunnan manzon Allah ta tabbatar mutum na uku shine Abdullahi bin Abbas shi ma ya kawo hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace la nikaha illa bi waliyin wa shahidaini wa maharin ma qalla aw kafura aure baya inganta sai an samu wali sai an samu shaidu biyu sai an samu sadaki sai manzon Allah yace komi kankanta kuma komi yawa ma qalla aw kasura hadithun Abdullah bin Abbas rawahu at-Tabarani fil kabir wa huwa fil awsat aidan akwai riwayar Abdullah bin Abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al bagaya allati yuzawwijna anfusahunna karuwai su suke aurar da kawunansu karuwa ita ke aurar da kanta saboda haka ashe akwai bambanci tsakanin halin karuwa da aure na musulunci la yajuzu nikahun sai annabi yace aure baya inganta illa bi waliyin sai an samu wali wa shahidaini a samu shaidu mutum biyu wa maharin a samu sadaki ma qalla aw kasura ko mai kankancin sa ko mai yawan sa saboda kai sa wannan hadisi suka tabbatar da wajibi ne a samu shaidu a lokacin daura aure mutum na hudu shine Abdullah bin Umar Abdullahi bin Umar shi ma ya rawaito hadisi daga manzon Allah la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin aure baya inganta sai an samu waliyi sai an samu shaidu biyu masu adalci hadisin sai yana sunan Daraqutni sunan Imam al-Baihaqi shine sunan al-Kubra indai ka samu sunan Daraqutni da kuma sunan al-Kubra zaka ga mafi yawan riwayoyin hadisin nan mutun na biyar shine Jabir bin Abdullah al-Ansari shi ma ya rawaito hadisin manzon Allah la nikaha illa bi waliyin aure baya inganta sai an samu waliyi ya kawo hadisin sa kamar hadisin Abdullah bin Abbas mutun na shida shine Abu Musa al-Ash'ari sahabin manzon Allah shi ma a hadisin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la nikaha illa bi waliyin wa shahidaini aure baya inganta sai an samu waliyi sai an samu shaidu mutun biyu hadisin yana sunan Abi Dawud yana al-Mu'jam al-Kabir da kuma al-Mu'jam al-Awsat na al-Imam at-Tabarani mutun na bakwai Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin aure baya inganta sai an samu waliyi sai an samu shaidu biyu masu adalci shi ma hadisin sa yana sunan al-Kubra littafin al-Imam al-Baihaqi mutun na takwas Abdullah bin Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la nikaha illa bi waliyin wa shahidaini aure ba zai inganta ba sai an samu waliyi sai an samu shaidu biyu mutun na tara sayyiduna Umar Allah ya kara masa yarda sayyiduna Umar yace la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin aure ba zai inganta ba sai an samu waliyi sai an samu shaidu biyu masu adalci mutun na goma shine al-Hasan al-Basri shine kadai wanda ba sahabi ba saboda kai sa hadisin sa ya zama mursal anna rasulullahi qala annabi yace la yahillu nikahun illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adlin aure baya halatta wannan hadisin auren baya halatta sai an samu waliyi an samu sadaki an samu shaidu biyu masu adalci al-Imam Shafi'i da ya kawo hadisin al-Hasan al-Basri yace wa hada wa in kana munqati'an duna an-nabiyyi ko da yake al-Hasan al-Basri ba sahabi bane an samu katsewa tsakaninsa da annabi don idan al-Hasan al-Basri zai ce annabi ya ce to ya tsallake wani akwai wani mutum da ya bashi labari fa inna aksara ahli al-ilmi yaqulu bihi al-Imam Shafi'i ya ce ko da zaka aji hadisin al-Hasan al-Basri akasarin malaman a musulunci suna aiki da waɗannan hadisai da muka karanta inji al-Imam Shafi'i Imam Shafi'i yace al-farqu bayna an-nikahi was-sifahi ash-shuhud me ya bambanta tsakanin aure da karuwanci samun shaidu ba sadaki ba ai karuwa ma ana ba ta sadaki ko amma me ya bambanta aure da zaman da take yi saboda akwai shaidu wannan ya zo cikin as-sunan al-kubra na al-Imam al-Baihaqi mujallad na 7 shafi na 125 yana kitabul musannaf ibn abi shayba mujallad na 8 shafi na 130 ibn rushd al-litafi bidayatul mujtahid yana mujallad na 2 shafi na 17 da ya kawo wadannan hadisai wasu daga ciki sai ya ce wattafaqa abu hanifa wa shafi'i wa malikun ala anna shahadata min shart an-nikah da al-imam abu hanifa da al-imam shafi'i da al-imam malik sun tabbatar da cewa dole a samu shaidu kafin aure ya inganta waqtarafu hal hiya shart tamamin yu'mar bihi inda dukhul aw shart sihhatin yu'mar bihi inda al-aqd idan aka ce a samu shaidun nan a lokacin kullawa ne ko a lokacin tarewa amma babu shakka duk malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa auren koye haramun ne duk malaman sunna sun yarda da wannan kaga kenan dole sai an bayyana shi to idan ko za a bayyana shi ko dai a sama masa shaidu ko ko a bi hadisin manzon Allah a yayata auren ko da babu shaidun ya dauke ma'anin shaida wannan shine abinda malamai suka tabbatar da shi wanda shine abin da ya shahara kusan mafi yawan mashabobi al-Imam Abu Hanifa al-Imam Shafi'i al-Imam Malik al-Imam Ahmad bin Hanbal duk suna cewa aure ba zai inganta ba sai an samu shaidu. Saboda haka shaidu ga aure suna da muhimmanci kwarai. Shaidu ga aure suna da muhimmanci. Baya ga waɗannan mazhabobi, wannan ita ce fahimtar Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar kuwa shugaba ne. Haka nan Sayyiduna Ali bin Abi Talib, kaga an samu mutum biyu cikin Khulafa'ur Rashidin. Haka nan Abdullah bin Abbas. In ka dawo ga tabi'ai, akwai Sa'id ibn al-Musayyib, akwai Jabir bin Zaid, al-Hasan al-Basri, al-Imam al-Nakhai, al-Imam Qatada, al-Imam al-Thawri, al-Imam al-Awza'i. Wannan duk malaman fiqh sun jera sunayen manyan malamai game da haka. Har ma al-Imam Malik al-Litafin Muwatta. Al-Litafin Muwatta, hadisi na 1114. Aka samu hadisi Utiya bin Kahil lam yashhad alayhi illa rajulun wa imra'a. Zamanin Sayyidina Umar yana shugabanci, sai aka zo mai cewa ai to ga wannan matar da wannan mutumi sun yi aure, amma shaidun mutum biyu ne, daga namiji sai mace, daga namiji sai mace. Sai Sayyidina Umar yake hada ne kafu sirri, wannan auren boye kenan, wala ujizuhu, ban yarda da shi ba. Sayyidina Umar yake ban yarda da shi ba, bazan tabbatar da wannan aure ya ingata ba. Walau kuntu taqaddamtu fihi la rajamtu, in ba dan ma akwai uzuri ba. Sayyidina Umar yake wallahi da na tona rami na sa an jefe su. Kaga ya nuna cewa dole a samu shaida. A fahimtar al-Imam Sayyidina Umar, shi yasa al-Imam Malik ya kawo shi a Litafin Muwatta, yana Sunan Kubra. Kuma in ka dubi sharhin Muwatta al-Muntaka na al-Imam al-Baji, mujallal na 5 shafi na 143, abinda ya sa Sayyidina Umar bai sa an jefe su ba, saboda akwai uzuri na jahilci. Suna da uzurin jahilci, ba sun jahilci matsayin shaida tattare da aure. Ba mamaki sun yi auren auren mutu'a ne, saboda a lokacin suna tsammanin auren mutu'a ba a haramta shi ba. Saboda haka akwai shubha. Duk inda aka samu shubha ba a tsaida haddi. Fa'innahu yudra'u fihi al-haddi. Matukar an samu shubha a ka'idar tahaddi, to ba za a tsaida haddi ga masu laifi ba. To amma idan ka dubi bayanin malaman sunna, idan kana duba littafai, meye matsayin kafa shaida, meye matsayin kafa shaida kafin a yi aure. Domin lokacin da za a kulla aure, jama'a haduwar da suke yi, duk wannan haduwar a matsayin shaida ce. Duk waɗannan mutane da suke haduwa a matsayin shaidu ne, wanda asali shaida mutum biyu ne. Kuma kamar yadda muka ce, ko da ba a yi shaidar ba, idan an yayata auren ya ɗauke matsayin shaida, ya ma fi ƙarfi a kan kafa shaida. To amma duk da haka malaman fiqh suna cewa kafa shaidan nan wajibi ne. Me yasa suke cewa wajibi? Waɗanda suka ce wajibi ne sun yarda waɗannan hadisan sun inganta daga manzon Allah. Waɗanda suka ce ba wajibi ba ne, kafa shaida ba wajibi ba ne, su sun ɗauki waɗannan hadisan ba su inganta ba. Kaga dai mun kirga riwaya ta kai goma. Riwaya ta kai goma. So amma in ka dubi tarihin Musulunci, tun da masana hadisi, tun zamanin, tun bayan rasuwar manzon Allah aka samu masana hadisi har zuwa yau, to za ka taras da masana hadisi sun kasu biyu game da waɗannan hadisan da muka karanta, waɗanda suke tabbatar da aure ba zai inganta ba sai an samu shaida mutum biyu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yana raunana hadisan nan, waɗannan hadisan duk da muka karanta, waɗanda suke nuna cewa dole a samu shaidu mutum biyu ga aure. Al-Imam Ahmad yana ganin hadisin da ya zo da cewar dole a samu shaidu mutum biyu, hadisin bai inganta ba. Haka nan Ibn al-Munzir, wannan yana cikin bayanin Ibn Qudama a Littafin Al-Mughni, mujallal na 9 shafi na 147. Sannan akwai Ibn Abdul Barri, shi ma babban malamin hadisi ne, yana da Kitabut Tawhid, sharhi Muwatta, mujallal na 19 shafi na 89. Sannan akwai Al-Imam Zailai mai Littafin Nasbur Raya, shi ma malamin hadisi ne, yana raunana waɗannan hadisan, yana mujallal na 3 shafi na 167. Akwai Ibn Taymiyya a littafansa da yawa, kamar Majmu'u Fatawa, mujallal na 32 shafi na 35, haka nan mujallal na 32 shafi na 127, yace ishtiraqul ishhad wahdahu da'ifun, a ce dole a kafa shaida ma aure wannan fahimta tana da rauni saboda yana ganin fa innahu lam yasbut anin nabiyyi fihi hadithun duk waɗannan hadisai da muka karanta yana ganin suna da rauni waɗannan suna daga cikin malaman da ke ganin hadisan na da rauni saboda haka zaka ji wani malami yana cewa kafa shaida a lokacin aure ba dole bane da ya faɗi haka ka san ina ne hujjarsa yana la'akari yana dogara ga malaman hadisi waɗanda suka ce waɗannan hadisan ba su inganta ba yana dogara da su ne shine sai ya ce ba sai an kafa ba sai an daura ba saboda haka misali idan ka taho neman yarsa ya kira ta kina son shi eh kana son ta eh to ka zo da sadaki eh to kawo je ka an baka babu shaida auren ya inganta ko bai inganta ba a fahimtarsa aure ya inganta aure ya inganta saboda waɗancan hadisai da suke cewa dole a samu shaidu mutum biyu an samu masana hadisi da ke cewa hadisan ba su inganta ba so amma kuma nan ma ba zai tsira ba sai mu dawo hadisin a'linun nikah ayaya ta aure na'am mun yadda an baka mace amma dole ka yaya ta auren idan ba a yaya ta auren ba fa auren bai inganta ba so kaga kenan ko da babu shaidu dole a samu i'lanun nikahi idan babu i'lanun nikahi babu shaidu to sai mu koma hukuncin sayyiduna Umar wannan auren koye kenan wanda yana bukatan a yi jifa dan da shi da zina matsayin su guda ne Allah ya kare mu amma in ka dawo waɗanda suka inganta waɗannan hadisan sun fi yawa waɗanda suka inganta waɗannan hadisai da ke tabbatar da a samu shaidu a lokacin aure malaman hadisi da yawa sun ta kamar al-Imam Ibn Hibban a littafin sa Sahihu Ibn Hibban mujallal 9 shafi na 386 haka nan Ibn al-Mulakkin a littafin Khulafatul Badr al-Munir yana mujallar na 2 shafi na 176 haka nan al-Imam Az-Zahabi ya ce hadisan sun inganta yana kamar yadda ya zo a cikin Faidul Qadir shi kansa al-Imam al-Munawi masanin hadisi ne shi ma ya faɗa yana mujallar na 6 shafi 434 shi ya sa Albani marigayi Muhammad Nasiruddin al-Albani a littafin sa Irwaul Galil mujallar na 6 shafi 259 duk yanda malamin nan yake da cin sawun hadisi sai da ya bar waɗannan hadisai a matsayin suna da kyau ya ce innal haditha sahihun bi hadhihi almutaba'ati wa turuqu allati ashara ilayha ad-Dharqutni daga cikin malaman da suka ce hadisan da ke cewa dole a samu shaidu akwai al-Imam ad-Dharqutni saboda kai sai al-Imam ad-Dharqutni ya dinga jera hadisan a littafin sa haka nan al-Imam al-Baihaqi shi ma babban malamin hadisi haka nan al-Imam Shafi'i haka nan Ibn Hajar shi kansa mai bulughul marami ya ce shaidu ga aure hadisan sun inganta daga manzon Allah zaka gani a littafin sa at-talkhisul hadir mujallal na 6 shafi 156 haka nan al-Imam at-Tirmidhi al-Imam at-Tirmidhi malami hadisi ne yana cikin wanda suka rawaito hadisin in ka dubi hadisi na 1103 bayan yayi magana sai ya kirga yace wa fi hadhal babi magana cewa dole a samu shaida ga aure yace an samu hadisi daga Imran bin Hussein Anas bin Malik Abu Huraira bayan waɗancan hadisai da muka karanta sai al-Imam Tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi min ashabi an-nabiyyi wa man ba'dahum min at-tabi'in wa ghayrihi tun daga sahabban manzon Allah zuwa ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in qalu suna cewa la nikaha illa bi shuhudin aure ba zai inganta ba sai an samu shaidu lam yaktaliku fi dalika man mabawa minkum duk waɗanda suka gabata sahabbai ba a samu masu sabani a kai ba a zamanin sahabban annabi babu shakka aure ba zai yiwu ba sai an samu shaida illa qauman min al-muta'akhirin min ahli al-ilmi al-imam tirmidhi yace sai da aka samu wasu malamai suka zo daga baya waɗannan malamai ne suke ganin ko da babu shaida aure yana inganta fa takaice mafi yawan malaman sunna sun tabbatar da dole a samu shaida fi sihhatin nikahi kafin aure ya inganta mafi yawan malaman sunna har ma abinda malaman fiqh suke cewa shaidun su yi yawa shi aka fi so su yi yawa don duk sa'ilin da suka yi yawa yana daɗa ƙarfafa hadisin Abdullahi bin Zubair a'linun nikaha duk sa'ilin da shedu suka yi yawa to yaya ta auren yana dada karuwa saboda haka inda a ce za a samu shedu su hadu a masallaci a ce an samu mutane sun kai 100,000 su malaman fiqh na cewa wannan daidai ne saboda me yana dada tabbatar da hadisin manzon Allah a'linun nikaha kuma yana dada tabbatar da ita wannan mata matar aure ce ba karuwanci take da kai ba Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka dace da fadin sa daidai kuma Allah mu da kuke gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك